Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Yau 20 ga watan Satumba shekarar 2024. Shirin yau da gobe yana Kaduna garin Gwamna, inda a yau shirin ke cike da al'amura da batutuwa masu ƙayatarwa da ilmantarwa. Da farko dai akwai tattaunawa da jan hankalin mutane, musamman ma matasa, akan illar kushe halittar 'yan uwanmu da tarin matsalolin da hakan ke haifarwa. Akwai kuma bayani akan yadda ake kiwon kifi, da shi ma dimbobin nasarori da alfanun da ke cikin sana'ar ta kiwon kifi. Don haka sai a gyara zama aka kasance da shirin yau da gobe. Haka yake masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba sai ku biyo mu zuwa Kaduna a Najeriya domin jin cikakken shirin.
A yau za mu yi magana ne akan kushe halitta da wasu ke yi wanda ke iya haifar da matsaloli na zamantakewa, tunani da kuma sanin darajar kai. Yin kushe ga yanayin halittar mace ko namiji abu ne wanda ke nuna tsangwama ko kuma cin zarafi, wanda hakan na iya haifar da matsalolin damuwa, wato depression, ga wanda ake yi wa kushen. Akasarin mutane kan yi kushen ne ba tare da wata mummunan manufa daga farko, alal misali a gidan biki, kasuwa ko kuma makaranta tsakanin ɗalibai, har ma da dandalin sada zumunta irin su Facebook, Twitter wato X ko IG, inda zaka ga sele iya sele sun dau wanka iya wanka har da marmusa. Amma idan ka duba comment section sai ka tausayawa irin kalamai da kuma sakonnin kushe halitta marasa dadi. To a tattaunawa da nayi yau da matasa akan wannan lamari, sun bayyana yanda kushen halitta ke shafar yanayin tunanin su. Ga tattaunawar tamu. Kushe halitta matsala ce wacce ta shafi tsangwama da kuma takurawa, wanda yake da alaka da abin da ya bayyana na jikin mutum ko ince na halittan da Allah ya yi wa mutum. Zai iya kuma shafar yanayin yanda yake tunani da kuma yanda yake da ƙarfin gwiwa akan kankin kansa. Menene muka fahimta akan shi wannan kushe na halitta? Tare ni akwai Zainab Muhammad Mustafa, Abdulmajid Muhammad Kura da kuma Ahmad Muhammad, wanda zamu tattauna da su akan wannan matsala wanda take shafan tun daga yarinta har zuwa girma, wani lokaci har da lakani ake yi wa waɗanda suke da abin da ake kushewa a kansu. Alal misali, yin amfani da kalmomi waɗanda suke nufin a yi kushe ko kuma don a yi dariya ko kuma a tsangwami wanda yake da irin wannan halitta. Bari fara da Zainab, kasancewar ke mace ce kuma abin ya fi tasiri a kwakwalwa da tunanin mace, kamar waɗanda me kika fahimta da abin da ake cewa kushe halitta?
Ai, antibinta kushe halitta tsakani da Allah bayi da kyau, bayi da daɗi, musamman ga mu mata. Abin yana shafen mu ne gabaki ɗaya, kowane irin yanayi muke ciki musamman na farin ciki zai shafe mu, ya lalata mana kwakwalwarmu da tunaninmu. Saboda ba zan manta ba, akwai bikin da na tafi, da na je bikin nan, to kin san mu kawaye ba a raba mu da ƴan ƙananan magana da kushe, bare aka ce miki sa'ani ne. To akwai wata a cikin mu tana da dimbi, kuma mu kawayen amarya mun suka irin fitted gown da sauran su irin kaya da
kin san, kun fito a can kun sha wanka,
an sha kyau, musamman biki kin san aka ce miki na Abuja ne ba sanyi. Kawai sai budan bakin ɗaya daga cikin mu suka ce, ke ba kya gani ne aka miki irin wannan dinkin tumbinki gaba ɗaya ya fito? To ina mai tabbatar miki da labarin na yarinyar nan da ƙyar na tirsasa ta je bikin nan, sai ta ji ta fasa. To in ta je ma ai ta ga akwai waɗanda suka fita, kuma sai ta yi believing saboda an kushe ta. da kirnin sake nace ke ki kalli kanki kaman gimbiya kaman kin fi kowa kyau yanda kike nan ba mai canza ki waye sai canza ki nayi ta lallaba ta dai haka har muka je bikin nan amma ko da muka je bata sake ba
ta kasa
sake
saboda an kushe mata
an kushe ta kuma da san da tai kwalliyar nan tana ji da kanta tana ganin daidai muke din nan tana da abin da muka yi za ta yi mu je gaban miro mu shafa wannan mu je wannan mu yi a nayi kyau ne amma wannan maganar shi ya bata mata wannan farin cikin nata kin ga wannan gaskiya yayi affected a kuma abu na biyu kuma wanda su ma maza wanda na gani nake har tunanin cewa su ma hakan yana faruwa da su ne akwai ungana da nake zuwa sarin kaya gure shi kawai mun je muna sari a cikin customers kai sai wani ya kalli kafan shi sai ce ware amma size din takalmi 50 kake sakawa kuma ba a samu ne a fiskan shi abin kawai sai ya nuna ni kuma sai abin da ya bani haushi sai na ce halittar Allah ne ni fa ma na tsane na miji ma mai karamin kafa na ce kai kuma ba za ka bashi amsa ba sai shi ma wancan yayin shiru da ya gane ai maganar da nayi shi ma dai da akwai alamun ba dadi sai bai ce komai ba amma a face din shi da na gani na san wancan
ma ya ce
eh to kin ga kuwa kusha halitta kam gaskiya bai da dadi ko da muke yara fa mun sani mun yi wannan tsokana a Hassan mai gandan lebe a Husaina mai tafiya a kwance wa irin wannan to amma yanzu kuma ai girma ya zo ba mu san
hankali na fara
lokacin yarinta ne ko a malaman mu ba mu bari ba a malam bakwai ni a je ku kira mana malam tsula gashi na
saboda siriri
ne wannan a bakwai ni ko kuma agire muryan shi irin katoto ne a wannan garma ne shikenan kin gane akwai to wannan yarinta ne ba mu san kuma bai yana da illa ba a lokacin sai da girma yazo kamar ni a gidan mu nan yaran babana dukan su sirarai ne amma ni kuma gashi ina da jiki kai bulayya kuma jikin din na shiga cikin kawaye na ban yar garama ne
amma
ba ku tu kuma baby din lukuta
to
ai in kina so kawai direct kika ce baby din lukuta shikenan an gane ni
to wani mu je wurin Abdulmajid Furamaji shi ma ana gane shi wayan irin abuwa aka yi na irin kushe na halitta ga wani ko ga kanka wanda zaka iya tunawa da cewa ba a ji dadin hakan ba
gaskiyar magana ai kamar yadda ta yi bayani a jabinta wato irin wannan abu na batun kushe halitta abu ne wanda a baya zan iya cewa a yarintan mu ya faru da yawa dan bambantawa akwai wata a yarinya a lokacin da muka taso da yau mutane na tsokanar ta da wato kaman mummuna sai ake ce mata da'u kusan wannan abin dan ana kiranta da wani hakuka take kashe ta tafi da samawa mamanta tana gaya mata wani ya ce min da'u wannan dalilin ma yasa a ƙarshe har mahaifiyarta ta dauke ta ta kai ta can gun kakarta ta taso a kunta
an canza mata wuri saboda kun adabe ta
saboda dai ta dan samu sa'ida dan kusan kowa ya ganta da'u ana zuwa ana wani ma yana zuwa yana kama mata hanci yana da'u hancinki baya kamuwa wannan abun kusan gaskiya yayi tasiri ya sa mata shakku da kuma wani zubin
matar kwarin gwiwa kan kankin kanta
tana jin kaman ita kawai ba a san ta ne ko ya akai ta zama ita ba ta
bata isa cikakkiyar mutum ba
haka take gani ita ko mummuna ce ita ya take ta dai kasa gane yadda ko kuma ina za ta samu ta samu natsuwar rayuwarta dauke ta a gaban mahaifiyarta shine yasa ta samu sa'ida a wannan lokaci kin ga bugu da ƙari haka yanzu za ta girma ba ta iya sake jiki da mutane kullun tana ganin kaman wannan kallon da ake mata na da irin mummuna ce ita ai fa yanzu ita hakan ce kusan zan iya cewa wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da zai sa zake ga wasu daga cikin mata ko mutane sai su riƙa samun kaman man shafawa da hoda da sauransu wanda zai canja musu launin fata daga baki
kaman misali bleaching kenan kake ganin kaman akwai yana nasaba da irin kushen halitta kila da ake
gaskiya ina kallon akwai wannan alaka ko wannan nasaba musamman ga mata da yawa suna ganin kila aini baka ce kila shi yasa ma na kasa yin samari da yawa wance ba samarinta da yawa kawai ita tunaninta ai in ta shafa man nan ita ma fa za ta samu ta tara samari da yafi na wance
Ahmad wani lokaci za ka ga mutum saboda tsawon yake da shi ya kera kila waɗanda suke sa a wayansa ko kuma shine gajeren cikinsu ko ya fi su kiba ko kuma duk jikinsa kasusuwa ne kai wani lokaci ma fatar jikinsa ne kamar yadda bimuje yake magana cewa za a iya samun baka ne ko baki ne ko kuma a farinta ya yawa wani lokaci ka ji ana jina da karas a dan kosai wani abu da irin na tsokana wanda zai sa mutum ya ringa jin akwai damuwa a tattare da halittarsa
to gaskiya kamar yadda ƴan uwa duk suka yi bayani akan wannan matsala ce da take kawo koma baya sosai ga mutum karan kanshi yana rasa karfin gwiwan da mutum yake da shi a karan kanshi da irin idan aka sa shi a gaba irin wannan matsalar gaskiya yakan dakushe mishi duk wani farin cikin shi ko wani kwarin gwiwar da yake da shi a karan kanshi misali idan zai samu irin wannan musamman kamar yadda ya sha faruwa a lokutan yarinta duk da har yanzu ana yi a lokutan yarinta zaki ga yaro idan aka sa shi a gaba dan akwai wanda na sani Allah ya yi shi irin yanayin halittar shi yana da babban kai haka so sunan shi Abdu ana fadan mishi Abdu sosai an kikiran shi Audu Arushi so kaga wannan saboda yanayin halittar shi sai gaba daya sai ya zama baya sake jiki cikin sa'annin shi ma yaro ya shiga cikin sa'annin shi ma ya sake jiki ai wasa ko ai wani abin nan tare da shi zaki ga yana warewa daban bai san shiga ciki saboda ya sani cewa in dai zai shiga cikin wa'annan sa'annin nashi ko ya fito cikin jama'a ba zai sha ba dole za a samu wa'annan masu kushe suna kushe shi akan wannan zubin halitta nashi wanda shi kuma ba shi yema kanshi ba wanda shi ma mai wannan kushe inda zai duba yana da nashi inda yake da nakasu domin an ce dan adam tara yake bai cika goma babu wanda yake 100% to dole ne kowa yana da irin nashi to wanda nasu Allah ya sa ya bayyana ya bambanta da na sauran al'umma to ba gaskiya ba abu bane mai kyau da a ringa yawan kushe akan wannan domin yana dakile wa mutum ci gaban shi da farin ciki da kwarin gwiwan da mutum yake da shi wanda ya kamata a ce ya shigo cikin al'umma yana gogayya tare da sauran sa'annin shi da sauran jama'a baki daya
to ta yaya zamu iya gujewa yin haka ga ƴan uwanmu mu kuma mu iya tsare kanmu daga wanda yake yin kushe ga halittar da Allah ya mana bari mu fara da Zainab
gaskiya kushe halitta bai da kyau kwata-kwata abinda baka so kar kai ma wani saboda halittar nan da kaga Allah ya yi shi haka yake son ganin shi ya yi shi saboda ni ban tabbatar da illansa ba sai a shekaran jiya nan wata a gabana ta zagi wata cewa jibe ta kawai ba ta ba da me ake cewa structure baya hadarin cinya
to
kawai sai naga ta juya ta tafi sai hawaye yana saukan mata jiya sai ta zo gida ta same ni sai take ce min wai ba ta gani a TikTok mata suna irin pumping din nan ba
eh ana ƙara musu
dan Allah na san inda ake yi
wato ya fara shi
na cikin wannan tunanin ya eh mana ya ma
yayi
tasiri to tana so ta je ai mata an taba nunawa ba muna kallo muna ta dariya din nan sai nake ce mata tana hauka ne to kin ga wannan ya zama ya shafi ma kwakwalwanta da tunaninta da lafiyarta kin ga ko wannan akwai cutarwa a ciki tsakani da Allah babu kyau abin dukkan kamu mata fa dukkan mu wallahi tallahi in aka kushe mu zamu dinga ji kaman ba mu da kyau zamu wannan
kaman
bai isa ba kai zan ma iya shiga ma can bari in dawo nayi kyau a ban yi ba kar in je fa kaman sun fi
wato yana iya janyo mutum ya illata kansa kenan
sai sosai ma kuwa to har in dai wannan maganan da aka faɗa mata ya canza mata wannan tunanin to da din da ji a zuciyarta ai yafi hakan tunda har za ta iya yin maganan ta canza to kin ga kuwa babu kyau ina jan hankalin mu matasa da samari matan da maza da duk masu irin ɗabi'an nan mu daina babu kyau halittar Allah yanda yayi shi haka yake son gani shi kai baka isa ma kai kwatankwatan wannan ba so kuma baka fi Allah iyawa ba ballanta na kuma ka kushe dan kushe halittar kuma kusan ni kake yi da Allah bai iya ba kenan
Dalla. Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu bari mu sake koma gabinta, inda za ta dora daga inda ta tsaya da bakin nata.
Tabil Majid Dama Ahmad yana faɗin cewa duk dan adam tara yake bai cika goma ba. Wani irin abu za mu yi wurin ganin mun kare faruwar haka, ko kuma a dinga dakile kushe halitta, musamman idan aka ji wani ya fara a kwabe shi, ko kuma mu kanmu karmi ma wani?
Yana da kyau al'umma kowa ya sani cewa duk wani halitta da ka gani da wani, Allah ne ya mai. To musamman kai kanka, ai diye daga kai ga yadda kake, ko yadda kake ganin kai, ai Allah ya yi ka yadda kake so. To ai wani zai gan ka kai baka yi ba, ko kuma kai baka kai shi ba. To dan haka kamata yayi kawai kowa ya ga kallon kowa, ko kuma ya kama kowa kallon wato halitta mai kyau. Tun ga Allah ne ya zaka zama, ko kuma shi wanda ka gani aka ya zama haka.
Ahmad,
to gaskiya ne kamar yadda Abdulmajid ya bayani, wannan haka yake. Kuma wannan dabi'a ce ba mai kyau ba gaskiya. Duk lokacin da Allah ya jarabci wani da wata irin sifa ko wani halitta da yato haka Allah yake son ya ganshi, kuma kai kanka mai kushin, ai baka fi karfin a jaraba ka da irin wannan halitta ba, nawa ka biya aka yi ka yadda kake da har kake da damar kushe wani. Kuma a cikin tsakankanin mun nan zaka iya samu an jarraba wasu, an iya mun iya gani a cikin al'umma, wani zaka samu tun tana karama ko da girman ta ma kushe ƴaƴan mutane, ho wane kaza wane kaza, ko dai kai, ko yanayin halittar fuska, ko hanci, ko wani abu makamancin haka. Kuma sai a zo a jarrabta mutum ya zo ya haifi ɗa mai irin wannan kushen, kuma sai kaga shi baya jin daɗi ya ji wani ko wani yaro na kushe nashi. Kun ga ba abu ne mai kyau. Duka irin wannan yana kawo gaba ma a tsakanin juna, ko kiyayya a tsakani, yana kuma taɓa lafiyar kwakwalwa kware da gaske. Sannan kuma kin ga a cikin irin wannan matsalan da ake samu, zaki samu akwai wanda za a jaraba da yanayin halittansu, ko dai an musu manyan ido, ko wani yanayinta, ko yanayin shi an mashi maybe siffa na dogon baki, aka ji wannan sai a maimakon a appreciating abin da yanayin halittan da Allah ya yi shi, sai a ringa kushewa, ko mai kwalakwalin ido, ko mai wani abu dai makamancin haka. In mai tsinin baki ne ma, irin mai dan dogon baki aka yi shi, aka ji wani ana mai bakin kiss, ko ma a dinga kiranta dumbaru, ko wani abu makamancin haka. To kun ga kuma irin wannan yanayi, kai da kake kushe, ko mu da muke kushe su, dukkanmu nan ba wanda ya san yanayin bakin kowa, bai san yanayin bakin shi ba. Wani yana da kambun baka baka sani ba, shi yasa za ku samu yawanci irin waɗannan masu yanayin halittan, idan aka baki ya musu yawa, wancan ya faɗa, wancan ya faɗa, wancan ya faɗa, sai ka ga ba su cika lafiya ba ta wani ɓangaren. Ka faɗa ko ka ga wata halitta, kawai menene, ka gode Allah kai da aka yi ka ba hakan yadda aka yi shi ba, misali.
To a ta fannin lafiyar kwakwalwa kuma, da ta Shehu Abdulmumin Makarfi ya ce kushe halittar mutum na iya janyo mutum ya faɗa cikin ciwon damuwa.
To na farko dai muna son mutane su gane cewa magana da ke ganinta makami ce. Zaran kai magana, to kunnen da ya ji magana ta shiga cikin kwakwalwa, to gaskiya za ta iya ma kwakwalwar nan illa, musamman irin waɗannan kalamai waɗanda za su iya ma ainihin mutum rawa da dawar a cikin kwakwalwarsa. So akwai illa kwarai da gaske. Da an yi kushe ɗin da mutum zai fara tunanin alaƙanta kanshi da irin wannan kushe ɗin, kuma ba yadda zai iya yi, domin haka Allah ya halicce shi. Zalin mutum ya samu irin wannan maganganu na kushe da irin wannan magana da ake ɓata rai, sai ya tunanin cewa Allah shi ya halicce shi a haka, kuma haka ke san ganinsa. Wannan zai taimaka mai kwarai wajen ɗan yin tunani mai kyau, kuma ya sa shi ɗan ƙara saukar da damuwa. Da in zai yiwu, inda ka gana yi maka kushe ɗin nan, to ka iya canza muhallinka ko wurin zamanka domin ka zauna lafiya, domin irin wannan damuwa takan kuma ta'azzara ta kai ga kana samun wani ciwon kisa depression, wato damuwa mai dankwafewa. Ya zama kuma ka shiga wani hanya wanda yake za ka kasa ma a tunanin abin da kake ciki, tun kana gane ka zo baka gane komai, kuma sannan a shiga wasu hanyoyi daban.
To ga masu yin kushe ɗin, wani kira za a musu a likitanci?
Ga masu yin kushe ɗin sun cewa wannan magana sun yi ba shakka takan zama illa ga wanda suka yi ma magana, kuma yakan ɓata dangantaka da alaƙa tsakanin ka ko tsakanin ki da wanda suka yi ma wannan magana ɗin. Yawan kalmomin da ake faɗa na kushe ɗin nan sukan shiga kwakwalwa, su canza tunanin shi wanda aka yi ma wannan kushe ɗin, kuma sukan canza rayuwarsa. Domin sai ga ya ɗauki ɗumi a kwatankwacin abin da ake mai ikirari a kai, kuma bayan ba ainihin ra'ayinsa ba ne ba, amma sai ga saboda tunani da damuwa, sai ga ce to bari ma dai a yi hakan. Sai ga a ce kamar ɗan kwasi, ga ya ce to bari ma a sha kwayan ci gaba da kasa, ta yana illa kwarai da gaske. Saboda haka irin wannan yakan canza rayuwar mutum, kuma yakan sa mutum shiga wani yanayin da bai kamata a ce ya shiga ciki ba.
Madalla. To a ɓangaren taurarinmu yau mun tattauna ne da Jamila Mahmud. wato ke samarwa mata da matasa aikin yi ta hanyar koya musu sana'ar kiwon kifi. A cewar ta, sana'a ce mai iya kauda damuwa da haɓaka tattalin arzikin mai yinta.
Sunana Jamila Mahmud, mai sana'ar kiwon kifi. Ina kiwon kifi ina kenkesa tsawon shekaru 10. Ba abin da zan ce sai dai ne godiya ga Allah domin kiwon kifi ya mun komai da komai.
Ki me kin yi ra'ayinki ka fara kiwon kifi din nan?
Abin da ya janyo ra'ayina gaskiya na fara kiwon kifi. Na ga ina zaune ne ba abin da nake yi, ni ba aiki ba, ni ba wani sana'a ba. Sai kurin da ce bari na sa kifi guda 100 na gaya dai abin yake. Na saka kifi na guda 100 na bar su suka girma, dan a lokacin ma wani ya kai kilo 3, wani 2 da wani abu wani 2. Kifin nan suka yi girma suka yi kyau, sai na ce ashe ma da ake cewa kiwon kifi na da wahala, bai da wani wahala zan iya yi. Kuma mutane masu so su kiwon kifi da suke cewa sai ina da babban abu, sai ina da jari da yawa, duk ba haka bane. Na fara kiwon kifi ne a roba. A roba na fara kiwon kifi, wani zubin ma abincin rabin kilo zan siya kilo daya, a haka a haka a haka dai, har na kai ga inda Allah ya kai ni yanzu. Na taimaki mata, wasu ma za su zo ba kudin da zan fara, zan dauka kifi na basu bashi, na ce in dai kana da abinci. Wani ma za ki ga in na bata bashin kifin sai yi wata da watanni ba a biya ni ba, da kadan da kadan da kadan, kuma za a dawo ana mun godiya. Ina da ma'aikata masu taya ni, maza da mata da yara ma. Dan za ki ga haka ma mace ta zo ta ce ina so dan Allah zan zo ni ko ba za ki biya ni ba. Zan zo na dinga ganin yadda kike yi, ko in zaki kenkesa ko in kina aiki. Kuma shi kiwon kifi yana janyo maka mutane wanda ka sani da wanda baka sani ba. Daga garin da kake za a kira ka ma wani baka san shi ba, daga wani gari ina san kifi guda kaza, abu ne na transfer, za a ma transfer ka sa musu kifin su a mota ka kai, mutum ya je ya karba. Kuma mata da matasa da masu aure da marasa aure su ne yanzu a cikin sana'an sosai sosai, saboda akwai albarka a kiwon kifi.
Yanzu a yanzu mutane nawa suka amfana da shi wannan sana'a taki?
Na taimaki mata da yawa a matsayin gudunmuwan da na ba al'ummata. In baki da sana'a na ce ki zo ki fara sana'an kiwon kifi, akwai albarka a ciki, wata za ki ga da 10 ko 20 za ta fara, amma yanzu sai ki ga tana sa 1000 kaza ma haka, ita ma a haka za ta kawo miki wasu, saboda ana ganin abun kaman da wahala ne, amma ba wani wahala a cikin kiwon kifi. Kuma shi kiwon kifi yana dauke abubuwa da yawa, damuwa menene, dan ina zaune ma a gida za ki ga wani zubin an yi sallama, dan Allah damuwa ta dame ni, ina so na zo na kalli kifi kurin na ji natsuwa a zuciya na. Kaman matasa da za ki gansu suna zaune suna zaman ba aikin yi, a ce wai ni ban da aikin yi ban samu irin da abin da nake so na yi ba, to ga dama ta samu. Ku zo ku rungumi kiwon kifi, da kuɗi kaɗan za ku yi kiwon kifi, kuma za ku samu natsuwa da kwanciyar hankali a cikin kiwon kifi. Za ka ga ko kana wani abin da bai dace ba, insha Allah wa albarkacin kiwon kifi da kake yi, za ka ga ka samu natsuwa, ka warware matsalolinka da yawa.
Menene sirrin kiwon kifi? Wani amfani kika samu a game da kiwon kifin?
Shi sirrin kiwon kifi, kifi yana da sirrika da yawa da yawa. Zan faɗi kaɗan daga cikin sirrikan, ai sai ka gwada za ka gani. Kifi na farko baka asara. In ya mutu ma za ka gasa shi. Kifi musulmin nama. In ma ɗanye ne za ka siyar da shi. Kai ƙanana ma yanzu ana neman ƙananan kifi fiye da tunanin mutum. Kifi yanzu
akwai mataki-mataki na kiwon kifin, kuma kowanne ana iya saidawa.
Akwai mataki-mataki. Kamar yanzu ni da nake magana nan, ina yin kiwon kifi tun daga kan jarirai, kamar fingerless, juvenile, jumbo da super jumbo duka. Kuma muna da table size, duk wanda kake so zaka fara da shi zaka samu, shi ba wani wahala bane, ba wani dogon kace sai nayi kaza nayi kaza nayi kaza. Kurin ya kasance kana da ruwa, shi kifi kalubalen shi kenan ruwa, rashin ruwa ne kalubalen kifi, da abinci da tsafta. Yanzu ma akwai dabaru da suka zazo mana, abubuwan nan da muke rena su dusa dusa dusa, sannan sai ka hada abincin kifi, kuma kifi ya fitan maka mai kyau abin shi.
To, ni shawara za ki bawa matasa maza da mata akan maganar kiwon kifi din, da musamman da kika ce ya amfane ki kuma kina amfanarwa?
Gaskiya shawaran da zan ba matasa, karka ce wai ka gama digiri ko ka gama menene ko kai menene ka ce kana jira gwamnati sai ta baka aiki. To kamun gwamnati ta zo kanka ka zo ka runguma kiwon kifi da kudi kalilan insha Allah zaka zama wani abu wata rana. Akwai riba, akwai albarka a cikin kifi, kuma kifi akwai sirri. Ba za ka gane sirrin sana'ar kifi ba sai ka fara yi. Ba wai sai kana da dogon jari da zaka ce zaka yi sana'ar kifi ba. Naira 2000 zuwa 3000 ka ya ishe ka kai fara kiwon kifi.
To madalla, mu shakata da wannan waka daga Auta MG Boy.
Sauraro baki daya da haka muka zo da ƙarshen shirin namu na yanzu. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin, Hawwa Sharif ke muku sallama daga nan Washington DC, sai an ji manku.